الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
wannan shine darasi na huɗu akan littafin al'adabul mufrad wanda za mu gabatar insha Allah littafin al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari wanda ya rasu hijira na shekara 256 shekara 1180 rabuwar sa ta duniya ta yau rahimahullahu ta'ala
amin
kuma wannan darasi ya kunshi babi na 7 zuwa babi na 11 yana karanta da mas'aloli da suka shafi kuntata majiyayi yace babun hukukin walidai babi na 7 shine yake magana akan kuntata majiyayi me ake nufi da kuntata majiyayi ibn mansur al-imam muhammad bin mukarram wanda ya rasu hijira na shekara 711 shekararsa 725 rabuwarsa da duniya a yau a littafin Lisan al-Arab mujalladi na 130 yana fassara kalma ta al-huququ ya ce an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana da cewa naha an huquqil ummahati النبي صلى الله عليه وسلم يا أنا كنت تام إياه كما أن حديث جدا ما تكتب لتاتنا شهيد الأدب المفرد حديث نقري حدود ستين يدعى بكار فصر إتوانا كما تكنت تاوى يتعى بند أي نبي كنت تام إياه هو ضد البر شين سعباني كركي غيائي menene kuntata ma iyaye sabani kirki hadin kirki ga iyaye wa asluhu min al-aqi ash-shaq wal-qatl inda asalin kalmar wato ita ce ta kura ma iyaye a matsa wa iyaye a bata musu rai wannan shine abinda ake ce ma al-aqu da larabci haka ma ibnu al-asir al-dafsha al-mubarak ibnu muhammad rahimahullahu ta'ala littafin shi da ake kira al-nihayat fi gharibul hadith wal asr ibn al-asir ya rasu hijira na shekara 606 wato shekaru 830 da suka shige littafin shi al-nihayat fi gharibul hadith wal asr mujalladi na 277 yace yuqalu aqqa walidahu ya uquhu uquqan da larabci akan ce wane ya kuntata ma iyayensa abinda ake nufi idan azahu wa asahu wa kharaja alayhi, idan yaro ya cutar da babansa, idan yaro ya saba wa mahaifinsa, idan yaro ya yi wa mahaifinsa tawaye, sai a ce ya guntata masa. Haka in ka duba littafin da ake kira Al-Qamus Fiqhi shafin 258, littafin da Fa'di Abu Habib. A don haka ma'anar guntatawa shi ne kusatar da iyaye, ya kasance yaro ya kusatar da iyayensa, bitarkin ihsani ilayhima, ya bar kyautatawa gare su. Aw kullu fi'lin yata'adda bihi alwalidan ma'a kaunihi laysa min al-af'al alwajiba min qawlin aw fi'lin, duk abin da yaro zai aikata imma ta magana ko ta aiki wanda a dalilin sa iyayensa za su samu bacin rai, wannan shi ake nufi da kuntatawa. Illa fi shirkin aw ma'siya, sai dai kawai idan abin ya shafi shirka da Allah ko kuma saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka abinda ake nufi da kuntata ma iyaye wato shi ne saba ma iyayen da cutar da su, bijire ma iyaye, yi musu tawaye. Ya kawo hadisi na 15, haddathana Musaddad bin Mufarhad قال حدثنا بشر بن المفضل ما يشاء بن الفضل كو أشهد سنة بن المفضل أن نكشكر يدينا ونشكره تلتاتي. قال حدثنا الجريري سنة سعيد بن إياس الجريري إن لقيتك من يما لما ينزام نفرقه سبب هذا يا شهر الجريري أن يمكن سنة أشهد سنة سعيد بن إياس عن أبي الرحمن بن أبي بكر يا كربو حديثي دغا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه يا كربو دغا مهيكنسا ابو بكر صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا كنت ابو بكر الطائفي yana cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasu sunansa Nufay ibn al-Harisi yace kaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, shin ba ku so in ba ku labari mafi girman manyan zunubi? Salasa, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su uku. Ba ku so in ba ku labari mafi girma daga cikin manyan zunubai? Qalu bala ya rasulullah, sahabbai suka ce muna so ya rasulullah. Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishraku billah, na farkonsu shi ne shirka da Allah, Allah ka tare. Wa uququl walidai, na biyunsu kuntata ma iyaye, wanda shi yake nuna maka matsayin kuntata ma iyaye a sunnar annabi Muhammad. Sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai sau uku, shin kuna so in gaya muku mafi girma daga cikin manyan zunubai? Sahabai suka ce muna so. Manzo Allah ya ce to na farko shirka da Allah, na biyun su kuntata ma iyaye wajarsa, wa kana muttaki'an, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna, da yana jingine, yana tsaye yana jingine, sai ya zauna, sai ya ce ala kusan wa qawlu zuhur, da magana ta ƙarya, ma zala yukarriruha, bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalma, hatta kuntu, har sai da nace laitahu sakata ina ma yayi shiru. Inji Abu Bakar yake sai da ma nace ina ma yayi shiru. Ibn Hajar al-Asqalani Fathul Bari mujallad na 1405 yace wa fi riwayatin, akwai wata riwaya wacce yake cewa fa ma zala yukarriruha, annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalma, hatta qulna, har dai mu sahabbai muka ce laitahu sakata ina ma yayi shiru. Kaga a maimakon hatta kuntu, har dai sai da nace inji Abu Bakar, wato sahabbai ne gaba daya, sai da ma suka ce ina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru. Me yasa suka faɗi haka? Wato tamannaina yaskutu ishfaqan alai, mun yi fatar ina ma annabi ya yi shiru saboda tausayi gare shi, dan yana ta maimaitawa. Limara au min inzi'aji fi zalika, saboda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi a lokacin da yake faɗin wannan magana. Ibn Hajar yace wa fi hadha alhadith istihbabu i'adati almaw'idha salasan litufham, wannan hadisi yana karantar da mu da farko yana da kyau a maimaita kalma sau uku a wa'azi saboda me, saboda a fahimta. Wannan yana daga cikin halayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan manzon Allah yana karantar da sahabbai, yakan maimaita magana sau uku don su fahimce shi. Kuma wannan yana nuna cewa Ibn Hajar yake wannan yana karantar da mu cewa infi'adul wa'iz fi wa'dihi, mai wa'azi ya nuna tashin hankali a wa'azinsa, ya nuna tashin hankali a wa'azinsa, li yakuna ablagha fi alwa'i anhu wa sadri an fi'li ma yanha anhu. Saboda idan malami ya nuna tashin hankali lokacin da yake wa'azi, wanda ke sauraro zai fahimci cewa matsalar ba karama bace. Wannan ita ce hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake maimaita maganarsa sau uku, kuma yake daga murya yana nuna tashin hankalinsa. Saboda me? Saboda ya nuna mana waɗannan laifuka suna da girma wajen Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi akbaril kaba'ir, mafi girman manyan zunubai. Idan aka ce al-kaba'ir, manyan zunubai, to akbar wato mafi girma daga cikin manyan zunubai. Wannan hadisin da ya zo a cikin al-Adabul Mufrad yana sahihul Bukhari. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, kitabul adab, babu huququl walidayni min al-kaba'ir. Anan ma kitabul adab, littafin Jami'us Sahih, wato littafin al-Imam al-Bukhari a kitabul adab yayi masa babi, yayi ma wannan hadisin babi. Babin shine babu huququl walidayni min al-kaba'ir, kuntata ma iyaye yana cikin mafi girman zunubai. Sai ya kawo wannan hadisin, shine hadisin 2631. Haka ba al-Imam Muslim ya rawaito hadisin nan ina kitabul iman, babu bayani al-kaba'ir wa akbariha, babu bayani al-kaba'ir wa akbariha, wato babi da yake bayanin manyan zunubai, sannan kuma waɗanne ne suka fi girma a cikin manyan zunuban. Ya kawo hadisin 132. Kuma ba wai Abu Bakara ne kada ya rawaito hadisin nan ba, akwai riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri. Shi ma Abu Sa'id al-Khudri ya ba da labarin wannan abin, wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka duba takriju na Ghayatul Maram hadisin 277 da Sahihut Targhib hadisi na 2508. Me yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan? Saboda ya nuna mana cewa idan ma fa akwai manyan zunubai, to akwai waɗanda kuma suka fi girma a cikinsu. To idan muka ɗauki waɗanda suka fi girma cikin manyan zunubai, ta lafazin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, za mu tarar cewa baya ga shirka da Allah, laifi da ya fi girma wajen Allah shi ne kuntata ma iyaye. Wannan ya isa ka gane cewa babban al'amari. Allah ka tsare. Babu shakka akwai siffofi da dama waɗanda malamai suka yi magana a kan yadda ake gane cewa an kuntata ma iyaye. Kamar yadda aka fassara kalma ta kuntatawa, tana zuwa ta harshe, tana zuwa ta jiki. Kuma malamai da suka tattaro hujjoji da dama daga nassin Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah, idan ka tattara dalilan za ka samu cewa abubuwa kamar guda bakwai ne. Abubuwa guda bakwai suke zama kuntatawa ga iyaye, wato yana zama ma'auni gare mu. Ka san waɗannan abubuwa guda bakwai, sai ka sama ma kanka matsayi. Na ɗaya shine ibuka'ul walidai, ya zama iyayenka sun yi kuka a dalilinka. Wa hatta hazinuhuma sawa'un bil qawli aw bil fi'l, imma ta maganarka iyayenka suka yi kuka a dalilinka, ko kuma ta maganarka ko ta aikinka. Biyu kenan. Na uku shi ne aubi tasabbu fi zalika, ko kuma ya zama ba maganarka ba ne ta sa suka yi kuka, ba aikinka ba ne ya sa iyayenka suka yi kuka, amma a dalilinka iyayen suka yi kuka. Wato kai sababin kukansu, kai ne sababin da ya sa iyayenka suka yi kuka. Kaga dalilai guda uku na ibuka'ul walidai. Duk mutumin da maganarsa ta sa iyayensa suka yi kuka, ko aikinsa ya sa iyayensa suka yi kuka, ko a dalilinsa ya zama sababin da ya sa iyayensa suka yi kuka, babu shakka ya kuntata ma iyayensa. Akwai hadisi da muka karanta a baya a littafin nan, hadisi na 13, hadisin Abdullahi bin Amr wanda yake cewa da arjun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyuhu ala alhijra, wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa mubaya'a akan zai hijira, wa taraka abawaihi yabkiyani, ya bar iyayensa suna kuka. Fa qala shi manzo Allah yace irji ilayhima, ka koma ga iyayenka, wa abfikhuma kama abfaytahuma, ka sa su yi dariya kamar yadda ka sa su kai kuka. Hadisin yana al-adab al-mufrad, hadisi na 19 a nan gaba, kuma a baya ya kawo hadisin na 13, ya maimaita hadisin al-Imam al-Bukhari saboda ya nuna hadarin iyayenka su yi kuka a dalilinka. Mutumin nan ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ne hijira, hijira ta zamanin manzon Allah ta fi daraja akan hijirar da za ka yi a yanzu. Ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa mubaya'a akan yayi hijira, ya gaya wa manzon Allah cewa ya bar iyayensa suna kuka. Manzon Allah yake koma ga iyayenka, ka sa su yi dariya kamar yadda ka sa su kai kuka. Allah ka tare mu. Don haka wannan siffa ce ta farko ta kuntatawa. Na biyu shi ne at-ta'affuf. At-ta'affuf shi ne ka furta sauti ko da kalma bata fito ba, ka furta sauti wanda sautin nan yana nuna bacin ranka ga iyayenka, shi ne at-ta'affuf. Wa tabajjur min awamirihim wa hadha mimma adabana Allah ta'ala bi tarki fil Qur'an. Ka furta wani sauti wanda a dalilinsa iyayensa za su gane ranka ya ɓaci, wannan sauti da ka furta kaga baka ma kai ga furta kalma ba, sauti ne, shi ake kira at-ta'affuf. Na ukunsu shi ne nahruhuma wa zajiruhuma, a samu lokacin da ka taɓa yin tsawa ga iyayenka, ka ɗaga murya gare su. Abinda ake nufi da az-zajru shi ne rafu sauti, ka ɗaga muryarka ga iyayenka. Abubuwa guda biyu din nan Allah da kansa ya ɗauki nauyin bayani a kansu. Furta sauti ga iyaye na nuna ɓacin rai, da yin tsawa ga iyaye, ka ɗaga muryarka a sama da ta iyayenka, wannan Allah da kansa ya magana a suratul Isra'i aya ta 24. Kaga abubuwa guda uku ke. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, na daya fala taqul lahumā uffin. Kada ka furta musu sauti na bace rai, kada ka furta musu sauti na bace rai, shine at-ta'affuf. Fala taqul lahumā uffin, kar ka gaya musu uffin. Abinda ake nufi da uffu sautun la yu'rafu ma'nahu illa bil nutqi bihi. In ka duba lisanul arab mujallal na farko shafin 121, at-ta'affuf shine ka furta sauti, ba kalma ba ce ka faɗa, sauti kai, amma sautin yana fassara ma iyayen ranka ya baci. Kamar misali ka ce kai kai kai, ka gama magana kai ba ko, amma da duk wanda yaje iyayen sun yi magana yace kai ko kuma wo ho ho, kaga ba magana kai ba ko kuma sai kai tsaki, ko wata Hausa ana kiransa tsoki ko, shine sun yi magana sai kai musu tsaki, suna maka magana ko da ba magana ba ne, ko guna guni, ya zama kayi musu tsaki ko a ce mai tsoki ko kayi kwafa. Duk waɗannan abubuwa sauki da za ka furta wanda zai iya nuna ma iyayenka ranka ya ɓaci, wanda shi ake nufi da at-ta'affuf. At-ta'affuf sauti ne, ba kalma ba ce. Idan Allah maɗaukaki ya ce fala taqul lahuma, wato kar ka furta musu uffin, shi ne sauti na ɓacin rai. Kar ka furta musu sauti na ɓacin rai, kar ka yi wata ka furta sauti wanda iyayenka za su fahimci baka ji daɗin al'amuransu. Wannan shi ne na farko, Allah da kansa ya hana. Ka ga ya gwada cewa babban al'amari ne, ya gwada cewa babban al'amari ne, Allah ka sa mu gane. Na biyu, Allah maɗaukaki ce wala tanharhuma, kada ka yi musu tsawa. Wala tanharhuma, kada ka yi ma iyayenka tsawa, kada ka daka musu tsawa, ka daga murya a sama da nasu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ka gaya musu magana ta girmamawa, magana ta darajawa. Wato duk abinda za ka yi tsakaninka da iyayenka ya zama darajawa ne, babu wulakanci, babu alamar raini a tsakani. Wannan shi ne abinda Allah da kansa ya ɗauki nauyin bayaninsa gare mu. Allah ya samu iya gane. Kaga an samu guda uku. Na huɗunsu malamai suka ce daura fuska ga iyaye. Me yasa aka ce daura fuska ga iyaye? Shi ma kuntatawa ne, saboda komawa ga hadisin Abdullah ibn Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da wannan mutum ya taho gare shi yana neman izinin sa zai yi hijira, sai manzon Allah ya ce ka koma gare su yanda ka sa su kai kuka, ka sa su yi dariya. Idan aka ce ka sa su yi dariya, daura fuska kishiyan dariya ne. Duk wanda zai daura fuska ga mahaifinsa bai sa shi yi dariya ba. Saboda haka daura fuska babu shakka akasin sa iyayenka su yi dariya ne. Duk yaron da ya daura fuskansa ga iyayensa, kaga iyayensa ba za su ji daɗi ba, maimakon su yi dariya rayukansu zai ɓaci ne. Saboda haka na hudu shi ne daura fuska ga iyaye, shi ma tuntatawa ne gare su. Na biyar shi ne kallon raini ga iyaye, annazaru ila alwalidaini bizdira'in wa ihtiqari, kallon raini ga iyaye. Duk wanda zai wa iyayensa kallon raini ya tuntata musu. Saboda cewar Urwatu bin Zubair yaron Abdullah bin Zubair da yaron Zubair bin al-Awwam, yaron Az-Zubair bin al-Awwam wato kanin Abdullah bin Zubair. Az-Zubair bin al-Awwam yana cikin sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya albishir da samun aljanna, yana ma da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya haifi yara shi wannan sahabi. Daga cikin yaransa akwai Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair babban yaransa, shi wannan da wayonsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamani, saboda haka sahabi Abdullah bin Zubair. Amma kanin Abdullah bin Zubair shine Urwatu bin Zubair. Lokacin da mahaifinsa ya rasu yana dan karami, saboda haka bai yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka ba a sashi cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta mahaifin nashi bai yi zamani da shi wato shekaru wanda ya kai a ce yayi wayo ba. Hattafa an abihi bishai ne sirri da subri, saboda karami ne labarin da ya bayar game da mahaifinsa ba yawa. To amma yayi karatu wajen Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyarsa Asma'u bintu Abi Bakr. Mahaifiyarsa ita ce Asma'u bintu Abi Bakr, yar Aisha yaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allah ya kara musu yarda. Yayi karatu wajen mahaifiyarsa ita ce Asma'u bintu Abi Bakr, da innarsa kanwar mahaifiyarsa ita ce Aisha matar manzon Allah. Wala zamahuma wa tafaqqaha biha, ya riki Aisha fiye da dukkan wani sahabi, ya zauna wajen Aisha ya karatu wajen tafiye da kowa. Saboda haka ya samu ilimin Aisha, Allah ya kara mata yarda. To Urwatu dinnan yake cewa ma barra walidahu man shadda tarfa ilai, duk wanda ya harari mahaifinsa bai masa halin kirki ba, ya kuntata masa. Ka duba Siyaru A'lamin Nubala mujallal na 425. Don haka kallon raini ga iyaye babu shakka kuntatawa. Na shida, alamar kuntatawa ga iyaye na shida shine ba su umarni. Duk sa'ilin da aka ce kayi wa babanka umarni, to babu shakka ka kuntata masa. Baba mai komai ba ka isa ba a ka'ida ta musulunci. Me ya dalili? Saboda idan har za ka ba da umarni ga mahaifinka, to an samu kishiyar umarnin Allah gare ka. A suratul Isra'i aya ta 24, Allah madaukake ya ce waqfir lahumu janaha dhulli min ar-rahma, ka sassauta musu fuffuken kaskanci. Kaga kenan, idan zaka bada umarni ba maganan kaskanci daukaka ne. Don haka umarninka ga iyaye daukaka ne gare su, ba kaskanci bane gare su. Amma da a ce iyayenka za su aikata wani abu babu umarninka, fala ba sa nan ma aka ce dole sai kayi godiya gare su kuma kayi musu addu'a. Don haka inda a ce mahaifinka zai aikata wani abu gare ka na taimako ba umarni ka bashi ba, to wajibi ne sai kayi mar godiya kuma ka masa addu'a. Saboda mai wannan siffa ta kaskanci din ta sake shigowa. Na bakwai shine ittiqadu ta'am, malamai suka ce raina abincin da iyaye suka baka. Raina abincin da iyaye suka baka, wannan yana daukan aibu guda biyu. Na daya, aiban ka abinci gaba dayan sa ya saba ma sunnar manzon Allah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akai ma aba ta'aman katta manzo Allah bai taba kushe ma abinci ba in a ajabahu akala wa illa tarakahu idan abinci ya ba manzo Allah sha'awa zai ci idan annabi yana sha'awar abinci in ka bashi sai ya ci idan ya sa a bakin sa yaji bai mar ba sai ya barci bai ce maka abincin ba kyau ba a'a shi dai ya barci dole ne ya ci ai ba dole bane ko tunda ransa bai mar ba sai ya barci amma ba zai ce maka abincin da ka yayi kani a babu shiri'a to ai kaga wanda ya bada abincin ransa zai baci wanda ya baka wannan abincin ransa zai baci ba mamaki kai harshenka ne dan tayo ka san ba kowa yake gane gishirin ba kamar mara lafiya zaka samu dan danansa daban ne don haka tayo akwai wata ɗan larura tare da kai baka ma sani ba shi yasa ka ji abincin yayi gishiri alhali abincin bai gishirin ba saboda ka rashin aibanta abincin gare ka shi yafi dacewa wanda in ka duba sahihul bukhari kitabul manaqib da sahihul muslim kitabul ashriba akwai wannan hadisi wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kushe abinci wannan aibu na farko kenan sannan aibu na biyu inda fihi qillatu adabin ma'al ummi mahaifiya ta baka abinci sai ka rena wannan abincin ka kushe ma wannan abincin to ya nuna akwai wato rashin ladabi ga ita mahaifiyarka kuma wannan alama ce na cutarwa gare ta domin idan aka ce Allah ya yi umarni cikin Qur'ani wurare biyu na daya a suratul ankabut aya ta 8 wa wasaina al-insana biwalidayhi husna a suratul isra aya ta 23 wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana ko ina Allah yana magana a kyautata sai ka ce wa mahaifiyarka abincin nan bai ba ka kyamata abincin kaga ka nuna na mata duk abin da zai kawo akasi na kyautatawa ga mahaifiyarka wannan abin haramun ta na karshe shine adamu qada'i hawa'ijihim rashin biyan bukatun iyayenka matukar kana da hali baka biya bukatar iyayenka baka kuntata musu saboda su iyayen sun san in kana da shi sun san in baka da shi duk inda zaka goye sun sani matukar iyayenka sun nuna alamar suna son abu kuma kafi karfinsa baka yi ba malaman suka ce ka kuntata musu dan ba sharadi bane iyayenka su fito su ce maka wale kai mu ko ko su ce maka ba mu ji dadi ba tunda kaga muna da bukata kaza baka biya mana ba wannan yana cikin littafai da aka rubuta akan biyayya ga iyaye wannan sifofi guda bakwai su ne suka tabbata da hujja in ma daga alqur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka duba littafin da ake kira birrul walidaini fil qur'ani wa sunnati sahiha da kuma birrul walidaini fi bau'il kitabi wa sunna littafin da Dr. Sa'id bin Ali al-Qahtani سمع حديثي لا هو مشاشدا حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير يتي جرير يا بام الأباري أنا كرنسا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك بن عمير عن وراج كاتب المغيرة بن شعبة وراج كاتب المغيرة بن شعبة شي وراج أنا شوادا da can bawa ne ga Al-Mughira bin Shu'ba sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi ya lidirce shi yana karatu tare da shi ya zamanto yana dawainiyan don rubuta masa abubuwa kala ya bada labari shi Warrad din yace kataba Muawiyatu ila Al-Mughira Muawiya ya rubuto takarda ya aika wa Al-Mughira bin Shu'ba wannan yana nuna maka cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su ya su suna daukan ilimin juna sahabban manzon Allah su yasu suna daukan ilimin juna domin Muawiya sahabin manzon Allah Al-Mughira bin Shu'ba sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama Muawiya ya aika wa Al-Mughira bin Shu'ba wannan yana daga cikin halayen Muawiya cewa domin yakan aika wa sahabbai irin wannan ya aika ma Aisha Allah ya kara mata yarda ina so ki rubuta min wasiya ki rubuta min umarnin manzon Allah saboda ita matar annabi ce akwai abin da ta sani game da manzon Allah wanda shi bai sani ba nan ma ya aika wa Al-Mughira bin Shu'ba ya ce masa uktub ilayya ma sami'ta min rasulillah uktub ilayya bima sami'ta min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka rubuta min abin da ka ji wajen manzon Allah قال وراد سي وراد يتي فأملا علي سي المغيرة بن شعبة يمن شبكي ينا فدا من دباكيني إنا ربو ترى وكتبت بيدي إنا ربو ترى ده النوات يغايا من إنا ربو ترى المغيرة بن شعبة يغايا ما وراد فربو ترى مسا إني سمعته ناجي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن كثرة السؤال ينا هنا يوان تنبايا وإضاءة المال دواتيد دوكيا وأن قيل وقال ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا هنا زنجينا أنكي ياجي نزع الله ينا هنا زنجينا أنكي ياجي حديث أن يتبتا يأتي انقنتا لقى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينا صحيح البخاري كتاب الأدب باب حقوق الوالدين من الكبائر حديث ينتبه بيا لدري شدة ثلاثة مريان دي ساشي أتكلم الأدب المفرد يقاوش ألده من الجامع الصحيح حديث ينا صحيح الأدب المفرد حديث نقوم شاشدا لتاب من فتح الباري شرح صحيح البخاري مجلد نقوم شاشدا قريب دي ابن حجر يعني شرح وانا حديث يكي جمدا كثرت السؤال مأكين في دتيوان وزن الله يا هنا يوان تنبايا yace al ikhtilafu fil murad minhu an samu sabanin fahimtar malamai game da ma'anar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan tambaya na daya wasu malamai suna cewa tambaya ta dukiya ne yawan tambayan dukiya yau kace wani bani gobe kace wani bani idan tambaya ta shafi dukiya don haka tana daukar ma'anar roƙo don haka yasa da as-su'al na tambaya da as-su'al na roƙo ma'anar su guda saboda mai roƙo tambaya yake a bashi don haka tambayar dukiya ake nufi a nan wasu kuma suka ce la ba wannan kadai bane as-su'al an al-mushkilat wal mu'dilat mutum ya rika tambaya game da mas'aloli na addini waɗanda ba su riga sun auku ba mas'ala ta addini da ba ta riga ta auku ba waɗannan mas'aloli malamai suna tawatarwa akai wadansu ake kira al-ubulutati kamar yadda aka samu hadisin al-imam Abu Dawud hadisin Muawiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tambaya akan abin da bai riga ya auku ba idan da kaza zai auku ya za a yi abin bai taba aukuwa ba amma kana tambaya akai wannan bai dace ba sai idan abin ya auku kafin za a nemi hukuncin sa a littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ibnu hajar ya ce aw a'ammu min zalika yana cewa ko kuwa shin ya hada da tambaya ta dukiya ne roƙon dukiya da kuma tambayoyi na addini akan mas'alolin da su riga sun auku ba sai ya ce mafi dacewa shine duka biyun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawatar akai na biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana iba'atul mal wafi da dukiya sai ya ce li aksara mafi yawan malamai hamaluhu ala alal israfil infaq abinda ake nufi shine mutum ya zamanto yana yawan batar da dukiya ta wajen ciyar da iyali ko ta wajen sutura ya zama yana kashe kuɗin fiye da kima kuma za ka gani yadda wasu suke dafa abincin bakin ya shi za a yi ba amma za a kawo shi da yawa a kan tebur wanda galibi shi ba za a yi a zubar ya zama watsi da dukiya idan za a sai abincin a sai gwargwadon da za a ci ba tare da an yi asarar shi ba ko kayyada ku ba ku bil infati fil haram wasu kuma malamai suna cewa ka batar da dukiyanka ta hanyar haram ai watsi da dukiya ne wanda ya batar da dukiyarsa ta hanyar haram ya yi watsi da dukiya kaga duka yana daukar ma'ana biyu din nan me ake nufi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da an qila wa qala zancan an ce ya ce al muradu الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام ابن حجر يقول أبين دعيك نبي شيني يوم مغانا نظر الله يا هنا يوم مغانا نظر كازونا هيرزا أي أي أنتي وانا ياتي تدوم مغانا تزاء أزم أنا أنتي وانا ياتي نظر الله يا هنا سبو ده كريشان تكريا ذات شكو كريا ذات شكو دان زاكة أوكي مغانا تباك ده حجة أكانتا kuma zaka je ka tsorar da maganar da baka da tabbacin ta wanda kuma Allah subhanahu wataala zai ma tambaya a ranar alkiyama ma yanfihu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ya kare mu hadisin cikakke yana sahih al-bukhari yanda ya kawo shi a al-adab al-mufrad anan hadisin ya dace shi ba bai kawo shi gaba dayan sa ba domin muna magana ne akan kuntata ma iyaye. To shi wannan hadisi na 16 ta ina za mu dauke shi mu fahimta yana da alaka da iyaye? Akwai babu inda hadisin ya nuna cewa iyaye sun shigo, don abinda Al-Mughira bin Shu'ba ya sa aka rubuta wa Muawiya, ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana yawan tambaya, yana hana watsi da dukiya, yana hana kila wa kala. Tamamul hadis yana cikin Sahih al-Bukhari. Abinda hadisin ya zo a Sahih al-Bukhari shine inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Abinda manzo Allah ya gaya masa sahabbai kenan, Allah ya haranta muku hukuntata ma iyayenku. Wa man alwahatin, Allah ya hana muku wato romuwan abinda aka wajabta muku bayarwa, da kuma neman abinda bai cancanta ku nemi samun shi ba, shine man alwahatin. Kayi romuwan abinda ya kamata a ce ka bayar, sannan kana neman abinda bai cancanta ka neme shi ba. Man an man ama umira bi ita'ihi, amma umarni ka bada dukiyanka saboda taimakon addinin Allah idan baka bada ba. Sannan kana neman abinda baka cancanta sa, wato shine kamar mutumin da zai rika roko, yana roƙon abinda bai cancanta shi ba, saboda wanda ya cancanta shine wanda yake cikin larura. Wanda baya larura yayi roko, yana roƙon abinda bai cancanta a bashi ba, shine hatin kubani. Man an ka hana abinda ya kamata a ce ka bayar, hatin kana neman abinda baka cancanta a baka ba. Sai manzon Allah ya ce wa wa'dil banati, da binne ya'ya mata da rai, wa kariha lakum, kuma Allah ya kyamata gare ku kila wa kala, zancen an ce ya ce wa kasaratu su'ali, da yawan tambaya, wa iba'atul mali, da wasi da dukiya. Kaga hadisin ya zo da tsawon sa a Sahih al-Bukhari. Abinda manzon Allah ya fara magana akai wato shine Allah ya haranta kuntata ma iyaye. Hadisi na takwas, babi na takwas, babu la'ana Allahu man la'ana walidayhi, babi akan Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa. Ya kawo hadisi na 17, haddathana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Shu'ba, duk inda kaji ya ce Shu'ba a littafin nan ina nufin Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Wardi, an al-Qasim ibn Abi Bazza, an Abi Tufayli, an Abi Tufayl, ya karbo hadisin nan daga Abu Tufayl. Abu Tufayl sahabi ne, sunansa Amir bin Wasila, Amir bin Wasila shi ake kira Abu Tufayl. Shi ne sahabi na ƙarshe wanda ya ga manzon Allah, na ƙarshen mutuwa cikin sahabban manzon Allah. Wannan sahabi shi ne wanda ya rasu a ƙarshe daga kansa, babu sauran sahabi. An haife shi bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, hijira na da shekara 3, fa adraka min hayati Annabi sallallahu alaihi wasallam 8 sanin, ya zama shekara 8 kawai ya riska da rayuwar manzo. Yana da shekara 8 Allah ya amshi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma ya samu ganin manzon Allah a hajjin Annabi na bankwana, lokacin da manzon Allah yake tawafin Ka'aba, lokacin da manzon Allah yake taba rukunul aswad, ya ganshi a wannan lokaci. Saboda haka aka sa shi cikin sahabbai, shine na ƙarshe daga kansa, babu sauran sahabi wanda ya rage a duniya. Kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa daga yau ba a samu shekara 100 da zai biyo baya daga cikin ku akwai wani mai rai. Sai aka waye gari wannan sahabi ya rasu hijira na da shekara 100. Ya rasu hijira na da shekara 100. In ka duba siyaru a alamin nubala mujallal na 1468, wannan ittifaqan duk malaman tarihi sun tabbatar wannan shine sahabi na ƙarshen rasuwa daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya zauna da sayyiduna Ali bin Abi Talib a garin Kufa, ya lizimci sayyiduna Ali tsawon rayuwarsa, sai da sayyiduna Ali ya rasu. Kafin nan Amir bin Wasila shi ne Abu Tufayl ya yi hijira, ya bar Kufa ya dawo Makka, ya dinga zama a Makka har dai Allah ya karbara sa a wannan gari. Ya lizimci sayyiduna Ali bin Abi Talib, kaga kenan Abu Tufayl sahabi ne, sayyiduna Ali ma sahabi ne. To amma sayyiduna Ali bin Abi Talib babban sahabi ne, shi kuma karamin sahabi ne, yana shekara 8 Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana tare da sayyiduna Ali har zuwa rasuwansa. Don haka yake bada labari Kana yace su'ila aliyun an tambayi sayyiduna ali hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi shay'in shin ku dangin annabi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebanta ku da wani ilimi lam yakhuffa bihi an-nasa kafatan wanda bai keɓe sauran mutane baki ɗaya da shi ba akwai wani ilimi wanda manzon Allah ya baku ku ahlul baiti ku dangin manzon Allah ku ɗan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin akwai wani ilimi da manzon Allah ya ware ya baku ku kaɗai ba da sauran mutane babu shakka wannan tambaya ko a yanzu ana samun masu yinta kuma ko da ake ka samu damar rayuwa da sahabbai za ka yi irin wannan tambaya musamman ga wanda ke kusa da manzon Allah an tambayi sayyiduna ali shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe sayyiduna ali da iyalansa tunda yana auren Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ko annabi ya keɓe su da wani ilimi banda sauran mutane qala sayyiduna ali yace ma khassana rasulullahi bi shay'in manzon Allah bai keɓe mu da wani abu ba lam yakhuffa bihi an-nasa wanda bai keɓe mutane da shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kebance mu danginsa ya karantar da mu wani ilimi na daban wanda bai karantar da mutane ba kaga ya saba ma rayuwa irin ta mutane a yau wanda kai zaka so a ce ai gidanka an ce so duka so ne amma son kai yafi ko ba wannan magana kace ba halin manzon Allah bane ba halin annabi Muhammad bane in ka duba littafin al-muwafaqat الموافقات لتاهم الإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي الموافقات لتاهم الإمام الشاطبي ديارة الهجران الشكرة داري بقوة دا تسئل شكرة داري شدة دا أربعين شدة تسكوجي ياي مغانا أكاين يندا أكاين شريعة وانا لتاهم الموافقات لتاهم ديارة مغانا أكاين يندا الله يجين شريعة وكا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه yace a shari'atu bihasabin mukallafina kulliya amma shari'ar da Allah ya aiko annabi Muhammad da ita gaba ɗaya ba ta ware kowa ba ta ware mutane ne karkab babu wanda aka keɓe shi bi ma'ana annahu la yuhtassu bil khitab bi hukmin min ahkamiha talabiyya ba'dun duna ba'd babu wani sashi na karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya keɓe wasu mutane daban banda wasu babu wani ilimi da manzon Allah ya zo da shi wanda ya keɓe danginsa kadai banda sauran mutane wala yuhasha min ad-dukhul tahta ahkamiha mukallafun albatta babu shi wanda ita ce aqidar ahlus sunna saboda dalilai da dama ya kirga su yace na daya النصوص المتبافرة حجوجي ده سكزو ده داما ده الله تبارك وتعالى وانده يكينونا من الشيوة باب واريا تكين علمين ده منظم الله يزولشي باب واريا تكين شريع ده منظم الله يتاو مثالي آية 20 تقلت سورة سبعين الله مدوكي يتي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ba mu aike ka ba ya kai Muhammad face gaba ɗaya ga mutane kaga ina aka ce ba mu aike ka ba aikan da aka yi wa manzon Allah ya zo da abu biyu da ilimi da shari'a aikan da Allah ya yi wa manzonsa zuwa gare mu ya kawo mana ilimi da shari'a don haka yake wa ma arsalnaka inda ya sako ne na Allah ba mu yi gare ka ba ya kai Muhammad face gaba ɗaya ga mutane bashiran wa nazira ka zama mai albishir ka zama mai gargadi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taho da shari'a bai ware danginsa kadai ba illa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da shi shine idan zai fara ma wa'azin ya fara da gida wa anzir ashiratakal aqrabin anzir kai gargadi kai nasiha ka ja hankali ga danginka mafi kusanci amma ba wai ka ware su ba da wata doka ta Allah ko wani ilimi wanda ban da sauran mutane wannan ayar ka je kai tunani a kanta wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira idan aka ce akwai wani ilimin Allah wanda manzon Allah ya karantar da iyalinsa ban da sauran mutane shin an warware ayar nan ko ko tana nan a matsayinta wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi idan aka ce arsalnaka mun aiko ka aiken Allah gare mu, wato abin nufi duk sakon da manzo ya zo da shi to ga mutane, abinda Allah ya faɗa ke sakon nan, imma na dokokin Allah, imma na ilimin Allah ga mutane ne gaba ɗaya. Idan ka dawo suratul a'raf aya ta 158, Allah ya ce ma annabi Muhammad, ka ce musu, kul, ka gaya musu, ya ayyuhan nas, ba ma ya ayyuhal arabu ba ko, ba ya ayyuhal arab ba, ba ya ku larabawa ba, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inni rasulullahi ilaykum jami'an, ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki ɗayan ku. Idan aka faɗi wannan magana kaga babu wariya. الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. سنة ان كداو حديث النبي محمد اكوي حديث ده يكي صحيح مسلم حديث ن 815 حديث جابر بن عبد الله الانصاري وند من الله يكي تيوا بوئست الى كل احمر واسود ان ايكين زوا ga dukkan jarfata da bakar fata. In ji manzon Allah, an aike ni zuwa ga kowane jarfata kuma kowane bakin fata. Al-Imam Shatibi ya ce wa ashbahu hadhihi an-nusus, ire-iren waɗannan nasosi da suka zo cikin Al-Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma yadullu ala anna al-ba'sa amma la khassa, yana tabbatar mana aiken da aka yi wa annabi ga mutane ne gaba ɗaya, ba a keɓe wasu ba. Walau kana ba'du an-nasi mukhtassan bima lam yukhassu bihi ghayru bima lam yufassa bihi ghayruhu, da ace sakon da Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam an keɓe wasu mutane banda wasu, lam yakun mursalan linnasi jami'an, bai zama kenan an aiko shi zuwa ga mutane baki ɗaya ba, bai zama an aiko ga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane baki ɗaya ba. Idan ya zama manzon Allah zai ware mutane, wasu mutane banda wasu, id yasduqu ala man lam yukallaf bidhalika al-hukm al-khass annahu lam yursal ilayhi به فلا يكون مرسلا لذلك الحكم الخاص الى الناس جميعا وذلك باطل. اذا لما اواره wasu mutane da wani ilimi ko wata shari'a banda wasu mutane, kaga sauran mutane kenan shari'ar bata iso gare su ba. Koda a ce misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da iyalansa wani ilimi, wata hikima ya karantar da su, wata doka ta Allah banda sauran mutane, idan iyalansa suka gaya mana, idan iyalan manzo suka gaya mana, hujja ba ta kanmu, saboda abinda Allah ya ce wa annabi, mun aike ka ne ga mutane duka banda, ba wai ka ware wasu ba. Allah ya sa mu gane, in ko zai ware wasu to sakon bai iso ga sauran mutane ba. Yace dalili na biyu, annal ahkama idza kanat mawdu'a li masalihil ibad, idan ya zama dokoki an tsara su ne saboda amfanar bayi, fal ibadu binisbati ila ma taktabihi min al masalih mir'atu, ya zama su bayi kamar madubi ne, bayin Allah suna zama kamar madubi. Saboda haka yasa malaman shari'a suke aiki da dokokin da aka saukar da su zamanin annabi Muhammad, su gina hukunci ga mutanen da suka zo a bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda ne rayuwar sahabbai kamar madubi ne gare mu, rayuwar sahabbai kamar madubi ne gare mu. Falahu bi al khusus lam takun mawdu'a li masalih al ibad bi itlaqi, in ko aka ce manzon Allah ya ware wasu ya karantar da su wani ilimi daban kadai, daban kadai wannan ilimi banda sauran mutane, to yana nuna cewa sakon bai isa ga sauran mutane. Fa sabata an ahkamaha ala al-umumi la ala al-khususi, duk da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani salo na wa'azi, yakan karantar da wasu mutane wani ilimi sabanin wasu a wani lokaci, amma ba wai dan ya ware waɗannan da ilimin su kadai banda sauran mutane ba. La, kamar kai ne ya zama za ka karantar da yaro ilimin da ba za ka karantar da shi ga babban mutum ba, koko ilimin da za ka karantar da babban mutum ba za ka karantar da shi ga yaro ba. Me yasa? Saboda bambancin fahimta a tsakaninsu. To manzo Allah yana da wannan salo na da'awa, amma ba wai ya ware wasu mutane da dokar Allah su kadai banda sauran mutane ba. Yace dalili na uku, ijma'ul ulama al-mutaqaddimin ala dhalik min as-sahaba wa at-tabi'in wa man ba'dahu, sahabban annabi sun yi ittifaqi, tabi'ai sun yi ittifaqi, malamai da suka biyo bayan su sun daidaitu akan cewa af'alu rasulillah, dukkan ayyuka na manzon Allah hujjatun lil jami'i fi amsalih, hujja ce ga kowa. Don haka babu yanda za a yi a ce manzo Allah ya keɓe wasu mutane kadai ya ba su ilimi ban da wasu mutane. Ya yi magana mai tsawo a kai, wanda babu shakka yana nuna cewar sayyiduna al'ammar wannan tambaya kuma sayyiduna Ali ya nuna ɓacin rai, duk da cewa bai zo cikin hadisin nan ba. Amma asalin hadisin yana sahihul Bukhari, yana aljami'u sahih, hadisi na 1870. In ka duba sahihu Muslim kitabul abadi babu tahrimi zabhi li ghayri Allah ta'ala, hadisi na 1370. Yanda labarin ya zo, shi Abu Tufayl Amir bin Wasila ya ce kuntu inda Ali ibn Abi Talib, na kasance ina wajen Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, ina tare da sayyidina Ali. Fa atahu rajulun, sai ga wani mutum ya zo baya cikin al-adabul mufrad, wannan riwaya tana cikin sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim. Sai ga wani mutum ya zo, fa kala, sai yace ma kana an-nabiyyu yusirru ilayka, ya kai Ali ibn Abi Talib, wani ilimi ne wanda annabi yake sirranta maka kai kadai ban da sauran mutane? Kala, yace faghadiba, sai sayyidina Ali ya kusata, saboda an ce annabi ya keɓe shi ya karantar da shi wani ilimi. Sayyidina Ali ya kusata, in ji shi Wasila an Amir bin Wasila Abu Tufayl, wa kala, sannan sai ba da amsa, ma kana an-nabiyyu yusirru ilayya shay'an yaktumuhu lin-nas, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sirranta min wani ilimi wanda ya ɓoye shi ga mutane ba, gaira sai dai annahu qad haddathani bi kalimatin arba, sai dai manzon Allah ya taɓa bani labarin wasu kalmomi guda hudu ni kadai. Kuma haka annabi yakan yi ga wasu sahabbai. Manzon Allah yakan keɓe wani sahabi ya karantar da shi wani ilimi, ya keɓe wannan sahabi ya karantar da shi wani ilimi, ba don shi kadai aka ba wa ilimin bala. Allah ya sa mun gane, saboda fahimtarsa ce ta kai a gaya mar shi kadai a wannan lokaci, ba wai dan an ware shi da wannan ilimi ban da sauran mutane ba. Kalu, sai ce fama hunna, waɗanne kalmomi ne guda hudu manzo Allah ya karantar da kai ya baka labarin su? Ma hunna ya amiran mu'minin, kala, sai yace, shine hadisin ya ci gaba anan, amma duk wannan labarin yana cikin sahihu Muslim kitabul abahi babu tahrimi zabhi li ghayri Allah ta'ala, baya cikin al-adabul mufrad. Mu ci gaba, yace illa ma fi qirabi sayfi, sai dai abin da ke cikin madaukin takobi na, gidan takobi na, gimdu sayfi wa suki, shi ake kira al-qirab, wato madaukin takobi, gidan takobi ko gidan wuka da larabci ake kira su al-qirab, sai dai abin da ke cikin gidan takobi na din nan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبو الطفيل عامر بن واثلة يتي سيدنا علي بن أبي طالب يتي إلا ما في قراب سيفي سيدا أبن كتكين جدا تقوذنا. ثم أخرج الصحيفة سيبتد وتتكد فإذا فيها مكتوب سيقى شأجي كنت تكد أمربوتا لأن الله من زبح لغير الله الله يالا أنت وان دي ينكا دون وان الله وان دي ينكا دون وان وان دبا الله. الإمام النووي أشار في الحديث سبب منك حديث ينا صحيح مسلم وان حديث ينا تكين رواية الإمام مسلم كتاب الأباهي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ينا شرح الحديث شرح صحيح مسلم جزء نشاؤه شافعي جديد 40 دقيقة يبقى مثال يتي كمن ذبح للصنم كمر وند ينكا سبود غنكي أو الصليب وسبود كرس أو لموسى وسبود النبي موسى عليه السلام أو لإيسى وسبود النبي إيسى عليه السلام أو للكعبة ويانكا دون كعبة ونحو ذلك. يجي فكل هذا حرام ولا تهل هذه الذبيحة. حرام لأتوى النيانكا سواء كان ذبيح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. مسلمين يانكا دبا بنصاري كو بيهودي دوان يانكا دسونا ونوان دبا الله وبدأت يانكا. Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci wanda ya yanka dabba don wani Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun sayyidina Ali haka, shi yasa yake cewa haddathani bi kalimatin arba, manzon Allah ya bani labarin kalmomi guda hudu. Saboda daraja maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Ali ya rubuta waɗannan kalmomi guda hudu saboda ya adana su, ya sa su a cikin gidan takobinsa. Ka san takobi a zamanin sahabbai baka rabuwa da shi, baka rabuwa da takobi, kamar tafiya da alƙalami ne a yau, biro a aljihunka. Haka takobi yake wajen sahabbai a zamanin da, ko da yaushe yana tare da kai. Saboda haka ya turo wannan takarda a cikin takardar ga abin da aka rubuta, saboda daraja wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai rabuwa da wannan hadisi, ba wai bai haddace bane, la, ya rike shi ne saboda mai ilimi ne, mai daraja, saboda har an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wani abu wanda yake da girman gaske, domin ya shafi la'antar Allah ga wanda ya aikata waɗannan laifuka, bai kamata ya manta su ba. Na biyu shine la'anallahu man saraqa manaral ardi, Allah ya la'anci wanda ya sace alamar ƙasa. Me ake nufi da alamar ƙasa? Al-Imam Nawawi yace al-murad bi manaril ardi alamatu hududiha, shine beacon, kamar yadda ake kira a yanzu beacon, ko inda ake sa beacon alamar inda fili ya kare. Duk wanda ya matsa da alamar fili daga inda yake, Allah ya tsine masa albarka, Allah ya kare. Ya nuna cewa ka ƙara ma kanka fili, ba ƙaramin fitina bane, ba ƙaramin bala'i bane gare ka. Duk mutumin da yake ƙara ma kansa fili yana tare da tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa. Kaga inda iyayensa ne suka la'ance shi, Allah ya karba. Amma idan shi ne ya la'anci iyayensa, sai Allah ya dawo da la'antar akan shi. Allah ya samu gaira. Saboda Allah yana amsa addu'an iyaye akan ɗansu. Allah madaukaki yana amsa addu'an iyaye akan ɗansu. Don haka idan mahaifi ko mahaifiya suka la'anci yaro, Allah yana karɓar la'anta ne. Amma idan yaron ne ya la'anci iyayensa, sai Allah ya dawo da la'antar akan shi. Na ƙarshe, la'anallahu man awa muhdisan, Allah ya la'anci wanda ya bawa mai laifi mafaka. Mutum ne yayi laifi ya gudu ana neman sa a tsaida hukuncin Allah akan sa, sai ka boye shi. Duk wanda ya bawa mai laifi mafaka, Allah ya la'ance shi. Al-Imam Nawawi yace al-muhdisu bi kasri dali, al-muhdisi shine la'anallahu man awa muhdisan fa huwa man ya'ti bi fasadin fil ardi, wanda ya kawo ya taho da wani laifi a duniya, ya aikata wani laifi, wanda ya aikata laifi ya gudu, sai kai ka boye shi. Mutum yana tare da la'antar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka tsare mu. Akwai hadisin Abdullah ibn Umar da yake fassara waɗannan hadisai, wanda shi ma ya rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamuhu, duk wanda ya yi jayayya saboda ya kare ƙarya kuma ya riga ya san ƙaryar ce, lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'a, baya gushewa yana cikin fushin Allah sai ranar da ya bari, wanda ya shafi kamar lauyoyi. Lauya ya sani cewa wannan mutum mai laifi ne, amma zai iya tsayuwarsa, iya kokarinsa ya kare mai laifin, ya kuma gane mai laifin ne. Manzon Allah yake bai gushe ba yana cikin fushin Allah sai ranar da ya bari. Ba kuma lauya kadai ba, duk mutumin da ya aikata laifi ya zama kana kokarin kare shi, ka san mai laifi ne amma kana kariya gare shi, to kana cikin fushin Allah. Kaga hadisin Abdullah ibn Umar yana magana akan fushin Allah. Hadisin sayyidina Ali kuma yana cewa Allah ya la'anci mai yin haka, Allah ya la'anci mai bawa mai laifi mafaka, wanda ke kokarin ya sama wa mutumin da ya yi laifi mafaka, Allah ya la'ance shi. Ba laifi bane aikin lauya, amma kare mai laifi ba karamin wato zunubi bane, abinda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna mana. Kaga Allah ya la'anci mai yin haka, sannan kuma duk mai yin haka yana cikin fushin Allah. Baya ga haka, akwai wata riwaya ta Abdullah bin Umar da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aana ala husumatin bi zulmin, duk wanda ya taimaka ma wata husuma da ake na zalunci, wata husuma na zalunci, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, ya jawo makansa wani fushi na Allah. Wannan hadisin sai ya tattaro dukkan azzalimi, duk wani mutumin da ya zama azzalimi ne ka bashi taimako ta kowace fuska, kana tare da fushin Allah. ka tabbata mutumin nan azzalimi ne, ka bashi haɗin kai, ka bashi taimako, da taimakon ka ya iya samun damar ya cuci bayan Allah, to babu shakka kana cikin fushin Allah. Wannan kaga ya zama ya gane dukkan rayuwar musulmi. Man aana ala husumatin bizulmi faqad baa bi ghadabi min Allah, duk wanda ya agaza ma wata husuma ta zalunci ya taimaka akai zalunci, wannan mutum yana tare da fushin Allah. Sannan akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aana batilan, waɗannan kalmomi wancan Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali yana cewa la'ana Allahu man awa muhdisan, al-muhdis yana nufin man ya'ti bi fasadin fil ardi, wanda ya ba da mafaka ga mai laifi. Hadisi na biyu, wanda ya yi kokari husuma saboda ya kare ƙarya batil, man khasama fi batil, wanda ya kokari ya tsaya kai da fata saboda mai ya kare ƙarya, yana cikin fushin Allah. Na uku, man aana ala husumatin bi zulmi, duk wanda ya bada taimako ta kowace fuska akan wata husuma ta zalunci ya jawo ma kansa fushin Allah. Sannan na hudu, man aana batilan li yudhhiba bi batilihi haqqan, duk wanda ya taimaka ma ƙarya dan ya badda gaskiya ta dalilin kokarinsa, faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulillah. Kana hadisin Abdullah bin Abbas ke alƙawarin Allah da na manzon Allah sun warware gare shi, duk mutumin da zai yi kokari ya taimaka wato a kare ƙarya dan a batar da gaskiya, ya ba da taimakon sa yadda za a yi faɗa da gaskiya a tabbatar da ƙarya ta kowace hanya, to wannan mutumin da shi da manzon Allah sun yi bankwana. Allah ya kare mu. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1000. Sai babi na tara, ya bar walidayhi ma lam yakun ma'siya. Al-Imam al-Bukhari yace wannan babi yana karantar da mu mutum ya yi wa iyayensa biyayya, ya musu halin kirki, matukar umarninsu bai zama saɓon Allah ba. Ma lam yakun ma'siya, matukar bai kasance saɓon Allah ba. Ya bar walidayhi, ya yi wa iyayensa halin kirki, in dai umarninsu bai kasance saɓon Allah ba. Ya kawo hadisi na 18, haddasana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddasana Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaydillah bin Abi Bakr Al-Basri yace laqituhu bi Ramla, na hadu da shi a Ramla, da ana kiransa a Ramla, a yanzu suna kiransa Ramallah kasar Filistin, da daga cikin birane Filistin. Shi wannan malami yace na hadu da Abdul Malik bin Al-Khattab a garin Ramallah, qala yace haddathani Rashid Abu Muhammad an Shahr bin Hawshab an Ummi Darda an Abi Darda. Qala Abu Darda sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awsani Rasulullah bi tis'in, manzo Allah ya yi wasiya da abubuwa guda tara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga Abu Darda abubuwa guda tara. Abu Darda ya ga yawa matarsa, ita ce Ummu Darda, ita kuma ta ga yawa Shahr bin Hawshab, har dai hadisin ya iso ga al-Imam al-Bukhari. Abubuwa guda tara, na daya la tushrik billahi shay'an, karka yadda kai shirka da Allah da komi. Wa in qutita aw hurrikta, koda za a dadda tsaka, koda za a babbake ka, koda za a dadda tsaka, koda za a babbake ka, karka yadda kai shirka da Allah, saboda iyakar tafiyar mutuwa ne. Da zaran ka mutu, to an koma kuma gidan dawam, in ma aljanna ko wuta. Babu abin da ke tsayar da mutum a ranar tashin kiyama face kuɓuta da yayi daga aikin shirka a lokacin da yake dare. Duk wani laifi da za ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, in dai bai kai ga shirka ba, Allah zai gafarta maka, za ka shiga aljanna. Matukar bai kai ga shirka ba, shi yasa manzon Allah yake ko da za a daddata ka, ko da za a babbake ka, kar ka yadda kai shirka da Allah. Allah ka samu iya. Wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan, manzon Allah yake ma Abu Darda, kar ka yadda ka bar sallan farilla da gangan har lokacin ta fita. Waman tarakaha muta'ammidan, wanda ya bar sallan farilla da gangan, bari adminhu zimma, alƙawari tsakaninsa da Allah ne ya warware. Don haka yasa ake cewa idan sallah mutum ya ƙi yin ta har lokaci, ita ba zai raba ta ba. saboda dama can ya riga aikata abin da ya kusatar da Allah yana daga cikin dalilai da yasa wasu malamai ke cewa mutum yana ma iya kafirta Allah ya kare wala tashrabanna al-khamra karka yadda ka sha giya fa innaha miftahu kulli sharri zun ita giya ita ce mabudin kowane sharri wa ati walidayka kuma kai biyayya ga iyayenka wannan shine mahallin shafi kai biyayya ga iyayenka wa in amaraka koda za su maka umarni an takhruja min dunyaka koda za su maka umarni ka fita daga duniyarka fakhruj lahumma sai ka fita daga duniyarka ba su wato abinda manzon Allah yake nufi koda iyayenka za su ce ba mu dukiyarka to ka dauki dukiyarka ba su idan iyaye suka nemi abu a wurin ka matukar kana da shi to ka ba su wala tunazi anna wulatal amri karka yadda kai jayayya da masu jibintar umarni wato sune shugabanni karka yi jayayya da shugabanni sune wulatul amri wa in ra'aita annaka anta koda kaga kai din kai ne wato abin nabi koda kaga kai din kai ke kan gaskiya amma shugabanni ba su kan gaskiya karka yadda kai jayayya da su wala tafruq min az-zahabi haka ne ko wala tafruq min az-zahabi karka yadda ka guje ma yaki a lokacin da ya rinca ne ana cikin jihadi ka gudu wa in halakta koda zaka kai ga halakta halaka wa farra ashabuka kuma yan uwanka duk sun gudu kai karka gudu wa anfiq min qawlika sannan ka rika ciyarwa daga wadatarka shine qawlika al-fadl idan ka ce ulul qawli ana nufin ulul fadl ka ciyar daga dukiyar da Allah ya baka daga falalan da Allah ya baka ala ahlika ga iyalinka ya zama babban kirkinka yana ga iyalanka saboda wani yana zama kamar inuwar giginya yana da dukiyar amma na kusa da shi ba su moranta manzon Allah ya ce iyalinka yan uwanka ya zama to sun mori dukiyarka an fit min qawlika ala ahlika wato ka ciyar ka yi hidima ka yi ɗawainiya daga falalar da Allah ya baka ga iyalinka wala tarfa asaka an ahlika wannan ya zo da riwaya kashi biyu ya zo da riwayar an ahlika ya zo da riwayar ala ahlika shi yasa malaman hadisi da dama suke cewa hadisin yana da rauni wala tarfa asaka ala ahlika karka daga sandarka ga iyalinka dan idan aka ce an ahlika karka saukar da sandan kenan kullum sandanka na tsaye da matarka ta daga ido ta hanga wato abin nufi dorina yana nan da tsaye matarka na gani amma idan aka ce ala ahlika karka yadda ka daga dorina ga iyaye kaga wannan shi yake dacewa da sunnar manzon Allah karka yadda ka daga sandarka ga iyalinka wato ya zama fushinka yana gida ba kai da inda kake huce fushinka sai kan iyalanka ai ta dukan manzon Allah ya hana karka daga sandarka ga iyalinka wa akhifkum fillahi azza wa jalla kuma ka tsoratar da iyalinka game da Allah magwayi mai daukaka wanda ya zama nasiha ga malamai kansu domin sau da yawa zaka samu malami yana fita yana yawo yana karantar da mutane amma iyalansa ba su ma san abin da yake ba iyalansa ba su ma san abin da yake ba don haka ba shi da lokacin karantar da nashi iyalin yana waje yana karantar da mutane amma su iyalan ba su sani ba wannan yana daga cikin dalilan da kansa a samu dan malam kaki halin malam saboda tarbiyyar malam babu ita a gida sai a waje Allah ya kare kaga manzo Allah ya karantar da sahabinsa ka rika karantar da iyalinka ka rika tsoratar da su game da Allah ya zama bayan kana karantarwa waje to gida ma ya zama kana karantar da su ka rika karantar da iyalinka da ƴaƴanka ka rika tsoratar da su al'amarin Allah ka ba su tarbiyya wannan hadisin riwaya ce wacce take da kyau yana da riwayar galil hadisi na 2026 hadisi na kuma shakar حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السائب اذا كان سفيان با كاو سنن كوا با ايده من حديث انا نفس سفيان الثوري نعم عندك قال حدثنا سفيان ايده من حديث با اكي وني با تو سفيان الثوري دم با تبا سامو سفيان من درجه الى سبا ا cikin malamai magabata an عطاء بن السائب ya karbo hadisin daga عطاء بن السائب عن ابيه Ata ibn Sa'ib yaron sahabi ne babansa shine As-Sa'ib ibn Malik As-Sakafi ya an Abdullah ibn Amr wanda shi ma sahabi ne kada ya ba su labari ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam As-Sa'id bin Malik As-Sakafi tabi'i ne, ya kawo hadisi daga Abdullah bin Amr, shine sahabi. Qala yace ajja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, yace ji'tu ubayyuka ala al-hijra. Kaga ya sake maimaita hadisi,
na'am,
wanda mun karanta shi a baya. Wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace na zo ne dan ummaka mubaya'a akan zan yi hijira in bar garin mu in zo nan, amma wa taraktu abawayya yabkiya, na bar iyayena suna kuka. Saboda haka shi kansa yana tunanin lalle bai daidai ba, saboda haka yana so ya ji kamar yana gaya wa annabi ne, yana so ya ji fatawar manzon Allah. Ya bar garin su, ba abin da yasa ya bar garin su face ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya yi hijira, ya zo ya zauna da manzon Allah ya yi karatu, yana ibada tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma tun da ya bar iyayensa suna kuka, a tunaninsa lalle fa akwai ya bar baya da kura. Shi yasa yake gaya wa annabi, na taho gare ka ne don ummaka mu baya a akan in yi hijira in bar garin mu in dawo garin nan mu zauna ina karatu wajen ka, amma fa na bar iyayena suna kuka. Kaga shi manzo Allah yake irji ilayhima, ka koma ga iyayenka. Fa abhikhuma ka sa su yi dariya kama abkaytuhuma, kamar yadda ka sa su kai kuka. Hadisi ne ingantacce kama marra fi ta'liq rajih mujallad al-shafi na 213. Kaga wannan hadisi na Abu Darda'i al-Imam al-Bukhari ya kawo mana shi, hadisi ne mai kyau, yana karantar da mu cewa idan da a ce iyaye za su ce dukiyar gaba ɗaya ka bamu, iyayenka su ce dukiyar gaba ɗaya ka bamu, misali kana zaune a gida sai babanka ya ce fita daga wannan gida ka je ka kama haya don sai da shi, me ka ce? Me manzon Allah ya ce? Sai ce ka bamu. Ko da za su maka umarni an takharuja min duniyaka, wanda ma ya fi karfin gida, manzon Allah ya ce duniyar kan gaba ɗaya, ka ga ba gida kaɗai ba, duniyar ka ɗin gaba ɗayanta da iyayenka za su ce ka ba mu ita. Kaga idan aka ce duniyar gaba ɗaya, motarka, gidanka, duk abin da ka mallaka, babanka ya ce kawo ka shiga bariki neman naka, to baka da ikon hanawa. Manzon Allah ya ce fakhruj lahuma, ka fita daga wannan dukiyar ka ba su. Me ya dalili? Saboda ya nuna mana matsayin iyaye a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisin fa yana nuna maka darajar iyaye ya ɗara hijira zuwa ga manzon Allah. Darajar iyaye ya ɗara hijira ka bar garinku ka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ka zauna ka yi wa mutanenka hidima ya fi zuwa ka zauna ka yi karatu, domin abinda zai zaunar da kai gaban annabi karatu ne. Ɗaukan ilimi yana babi na al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Shi kuwa birrul walidaini martabarsa ta ɗara ma jihadi. Don haka manzon Allah ya ce koma ga iyayenka sai ka sa sun yi dariya sannan ka bar su. Ba wai an ce kar ka yi hijiran ba, amma ka sa su yi dariya. Ba mamaki rashin iya zama da mutane ya sa ka rabu da su suna kuka. Inda ka iya magana da su ba mamaki da za su yadda tun da musulmai. Hadisi na 20. Haddathana Ali ibn al-Ja'di qala akhbarana Shu'ba, har yanzu ya kawo hadisin Shu'ba. Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Wardi an Habib bin Abi Sabit qala samitu Abul Abbas al-A'ma. Abul Abbas al-A'ma shine As-Sa'id bin Farrukh al-Makki. An Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo ga annabi yuridul jihada, yana nufin ya tafi jihadi, amma sai manzon Allah ya bada izini. Domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai haka kawai za ka rataye takobi ka kama tafiya jihadi ba, la, sai an taho bayan gari manzon Allah ya ware mutane ya ce waɗannan su za su tafi. Fa qala ahayyul walidaka, iyayenka suna da rai? Fa qala na, bai ce kwarai. Fa qala, sai ya ce fafihi ma fajahid, wajen iyayen je ka yi jihadi. Me ake nufi da wajen iyayen? Fa fi khidmatihi ma fajahid, hidimar iyayenka ɗin nan je ka shi ma jihadi, in ji manzon Allah. Hidimar iyaye shi ma jihadi ne. Wato abinda al-Imam al-Bukhari yake nufi da wannan hadisi shine hidimar iyaye ta ɗara jihadi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma hadisin yana sahihul Bukhari, kitabu jihadi wa siyar, babu jihadi bi iznil abawaini, littafin al-jami'u sahih, shine sahihul Bukhari. Al-Imam al-Bukhari yayi babi sunan babin babul jihadi bi iznil abawayn, babin da ke magana akan kafin a tafi jihadi sai an nemi izinin iyaye. Sannan ya kawo wannan hadisin ne, hadisi na 2842, shi ma al-Imam Muslim ya rawaito hadisin, don haka hadisin muttafaqun alayh yana kitabul birri wasila babu birrul walidain. In ka duba Irwaul Galil hadisi na 1199, anan akwai sharhi wanda al-Imam Hussein bin Mas'ud al-Bagawi, al-Imam al-Bagawi yayi game da wannan hadisin. Al-Imam al-Bagawi mai littafin Sharh as-Sunnah ya rusu hijira na da shekara 1516, wato shekara 920 da suka wuce. Yana cewa haza fi jihadi tatawu, ko da ka ji an ce wani ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin tafiya jihadi, sai manzon Allah ya masa tambaya iyayenka suna da rai, ya ce na'am, sai ya ce ka je hidimar su din ka yi jihadi wajen kokarin yinsa, kokarin hidima gare su ka yi jihadi, saboda sai an dage zama da iyaye ba karamin aiki ba ne. Ya ce a nan kar ka ɗauka duka nau'in jihadi ne, saboda jihadi ba iri ɗaya ba ne, jihadi iri biyu ne. Jihadi na taqawwu'i, wanda mutum zai sa ransa ya yi, wannan shi ne sai an nemi izinin iyaye. La yakhruju illa bi iznil walidain idza kana muslimain, nan ma sharadi idan iyayen musulmai ne. Fa in kana jihadu fardan muta'ayyinan fala hajata ila iznihima, idan zama jihadin na dole ne, jihadi na dole shi ne a faɗo muku gari, dole ku tashi ku kare kanku. Wannan jihadin ba taɗawu'i ba ne, jihadin dole ne, saboda an riga an auka muku. To wannan jihadi ya ce ba ma'anar ka tafi neman izinin iyayenka, babu ma'ana a kai. Wa in mana'ahu asahu ma wakarata, idan da a ce ma za a faɗo gari iyayensu ce kar ka fita, ya ce ka saɓa ma iyayenka fita, saboda biyayya gare su a nan saɓa umarnin Allah ne, biyayya ga iyayensu a nan saɓa umarnin Allah ne. Don haka inda a ce za a faɗo gari da nufin yaƙi, sai ya zamanto iyayenka sun ce karkaje karka fita, a nan ba za ka bi umarninsu ba, ko da iyayen naka musulmai. Ya ce wa in kana kafirai ne fa yakhruju biduni izni ma farban kana jihadu aw tatawwu, amma idan iyayen mutum ba musulmai bane fa jihadi ko da na nafila ne ba ma'anar ya nemi izininsu, inji al-Imam al-Bagawi. وكذلك لا يخرج الى شيء من التطوعات. ادليل wannan hadisi yasa malamai suka fahimci cewa tunda an ce jihadi ba za ka tafi sai da izinin iyaye, to dukkan wani abin da kake sa ranka kai shi ba ka da ikon kai wannan abin sai da izinin iyaye. Jihadi na tatawu kana sa ranka ne ka tafi, manzon Allah yake sai ka nemi izinin iyayenka, idan baka samu izinin su ba za ka je ba. To tunda haka ne malamai suka ce duk wani abin da zai zama mutum ya sa ransa ne ya aikata, to ba shi da ikon aikata wannan abin sai da izinin iyaye. Don haka suka bada misali kamar aikin hajji wal umra wal ziyara, hatta ziyara da zaka bar gari baka da ikon tafiya sai ka nemi izinin iyayenka. Wala yasumu tatawwu, hatta azumi na nafila ba za ka yi ba, idza karihal walidani muslimani, idan iyayenka musulmai ne suka ce ba ma so ka yi to sai ka bari. Azumi na nafila inji al-Imam al-Bagawi, a ahaduhuma aw bi iznihima illa bi iznihima, sai dai in ka samu izininsu. Wannan magana tana cikin Sharh as-Sunnah, littafinsa. Haka ma in ka duba Tuhfatul Ahwazi, Sharh Sunan Tirmidhi, mujallad na 1257. Babi na 10 shi ne yake man adraka walidayhi, wanda ya riski iyayensa falam yadkhulil janna, amma kuma bai shiga aljanna ba. Wanda ya riski iyayensa, don ba kowa yake samun iyayensa ba, wani iyayensa suna rasuwa tun yana ƙarami, to amma wanda Allah ya nufe shi da kasancewar da girmansa ya taras da iyayensa bai shiga aljanna ba, to ga matsayinsa. Don haka yayi babi akai, wato wannan babin yana nuna mana cewa biyayya koko kirki ga iyaye yana cikin mafi girman abin da ake tawassuli da shi ga Allah. Biyayya ga iyaye, kirki ga iyaye yana cikin mafi girman abin da ake tawassuli da shi ga Allah, a samu duniya haka ma kuma a samu lahira. Don haka sai ya kawo hadisi na 21 ko. Haddathana Khalid bin Makhlad قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل duk inda aka ce Suhail a hadisi ana nufin Suhail bin Zakwan al-Shamman an abihi kamar yadda muka ce Sufyan inda duk kaga an sa Sufyan ana nufin al-Thawri haka ma inda kaga al-Imam Bukhari yace Shurba yana nufin Ibn al-Hajjaj bin al-Wardi akwai malaman da sun riga sun shahara a tarihi da wani suna da zarin ka ji sunan sai a waiwaya ga wannan kamar misali ne a ce maka Maliki da ka ji Maliki sai a ce al-Imam Malik ai ba shi kadai bane Malik ko amma ya fi shahara da al-Imam Malik to idan aka ce qala Malikun ba sai an ce binu Anas ba inda aka ce qala Malikun ba a kara da sunan wani ba ka san al-Imam Malik to haka idan aka ce qala Shu'ba ana nufin Ibn al-Hajjaj idan aka ce qala Sufyan ana nufin Thawri idan aka ce haddathana Suhayl ana nufin Ibn Zakwan as-Samma wato akwai malaman da suka shahara a tarihi da suna wanda ba sai an kira sunan iyayensu ba da zaran ka ji sunan ka san su ake nufi an abi ya karbi hadisin daga babansa tabi'i ne shine Zakwan Abu Sindi al-Makki an Abi Huraira shi kuma ya karbi hadisi daga Abu Huraira shahadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دعاء النبي قال من ضع الله يتي رجم أنفه هنچن سيا تربده رجم أنفه هنچن سيا تربده رجم أنفه هنچن سيا تربده دلا ربتي إن كدو بلسان العرب يقال أرجم الله أنفه أي ألزكه بالرجان منين الرجان وهو التراب وان أن تربده هنچن سا فتو كمر كسكنتي يا ثانيش كسكنتي يا ثانواني هذا هو الأصل نجي ابن منظور أصلي ثم استعمل في الظل والعجز عن الإنسان دقبا إن أكتي رجم أنف أنا نفين أبنت كيكي ينا قواني أبنت كيكي ينا قواني أما أصلي كلمة إن أكتي رجم أنف أنا نفين هنتم سيا تربو دي أكسا إن أكتي هنتم مكين تربو دي أكسا فقا أنا نفين ياشي كتكنشي فدقبا لا ربو أصنا أفاني دولنا كلمة بادم معنر كلمة بادم معنر كلمة saboda an saba da fadin shi idan aka ce rabima anfu fulani ana nufin wani takaici ya same shi don haka idan manzo Allah ya ce rabima anfuhu wato abin takaici gare shi rabima anfuhu abin takaici gare shi rabima anfuhu abin takaici gare shi kalu sahabbai suka ce ya rasulullahi man waye ake magana akan abin takaici yana gare shi kalu sai manzo Allah ya ce man azraka walidayhi indal kibri wanda ya riski iyayensa a lokacin girmansu aw ahaduhuma ko kuwa ɗaya daga cikin su fada kalan nar amma duk da haka wannan mutum ya shiga wuta ka riski iyayenka da girmanka gagara ba sa shakkof da zaka tafi aljanna ke sa manzo Allah sau uku yana maimaitawa ya ce abin takaici ga wani abin takaici ga wani ga hanya mafi sauki na shiga aljanna amma bai bi ta ba ya shiga wuta wannan riwaya ce da al-Imam Bukhari ya kawo a cikin al-Adabul Mufrad wannan hadisin yana sahihu Muslim kitabul birri babu rabima anfu man adraka walidayhi hadisi na 2251 amma yadda hadisin ya zo a sahihu Muslim man adraka abawayhi indal kibri wanda ya riski iyayensa a lokacin girma aw ahaduhuma ko ɗaya daga cikin iyayen aw kilayhima ko dukkansu falam yadkhul aljanna duk da haka bai shiga aljanna ba annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadakhala an-nar duk ma'ana su guda wanda har ya zama imma baban sa da maman sa suna nan da rai kuma da girman shi amma duk da haka ya tafi wuta manzo Allah yace abin takeici yana ga wannan mutum saboda manzo Allah yana nufin hidima ga waɗannan koda baka yin kokari wajen ibada hidima ga waɗannan tsofin kadai ya isa ka tafi aljanna abinda manzo Allah yake nufi sai babi na ƙarshe shine babi na 11 man barra walidayhi zadallahu fi umrihi nan kuma yana bayani gare mu ne game da ribar duniya idan an yi halin kware ga iyaye wato tun daga duniya ma ana cin riba man barra walidayhi wanda ya yi halin kirki ga iyayensa zadallahu fi umrihi Allah zai yi ƙari ma rayuwarsa Allah zai maka ƙari za ka samu bonus a rayuwarka idan ka yi halin ƙware ga iyayenka Allah ka samu iya musamman ya yi babi a kai ya kawo hadisi na 22 ya ce haddasana Asbah bin al-Faraji qala akhbarani ibnu wahabin shine Abdullah bin Wahabin ibnu Muslim wanda ya haɗu da tabi'ai kuma yana daga cikin malamai waɗanda ake maganar Allah ya ba su abu biyu da ilimi da aiki ya shahara kware shi ma a tarihi Ibn Wahab, don haka yasa ba a ma kawo ainihin wato cikakken sunansa a ce akhbarani Ibn Wahab, magana ta gani, saboda kowa ya san shi babban malami ne, Abdullah Ibn Wahab Ibn Muslim. An Yahya bin Ayyub ya karbo hadisi daga Yahya bin Ayyub, yace an Sabban bin Fa'id an Sahal bin Mu'az an abihi. Sahal bin Mu'az dan sahabi ne, babansa shine sahabi Mu'az bin Anas al-Juhani, shi yasa aka ce an abihi, ya karbo hadisi daga mahaifinsa. Sahal bin Mu'az ya karbo hadisi wajen mahaifinsa, shine Mu'az bin Anas al-Juhani, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce man barra walidayhi, wanda ya yi ma iyayensa halin kirki. Karka ce biyayya kawai, la albirru ba biyayya bane, halin kirki. Halin kirki ya hada biyayya da dukkan wani abu na kyautatawa ga iyaye. Don haka albirru shine halin kirki ga iyaye. Man barra walidayhi, wanda ya yi halin kirki ga iyayensa, tuba lahu. Manzon Allah yake ya samu rayuwa mai kyau, shine tuba lahu. Domin kalma ta tuba asalinta minat tibi, at-tibu abu mai kyau. Idan aka ce tuba lahu, ana nufin wane ya dace, wane ya yi sa'a, kamar da Hausa ne ka ce wane kam ya yi sa'a. Shine manzon Allah yake wanda ya yi halin kirki ga iyayensa, wannan ya yi sa'a. Me ya sa'a? Sai manzon Allah ya fassara, yake zadallahu azza wa jalla fi umri, saboda Allah zai kara masa albarka a rayuwarsa. Allah zai sa masa albarka a cikin rayuwarsa, wato Allah zai masa kari a cikin rayuwarsa. Wannan hadisi malamai suna cewa yana da rauni, yana silsilat da'ifa, hadisi na 4567 da'iful jami'i saghir, hadisi na 5502, amma ma'anar hadisin ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda a cikin littafin nan za mu kawo ga hadisin Anas bin Malik, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kan falalan sada zumunci, a dalilin sada zumunci ana kara wa mutum tsawon rai. Wannan hadisin yana gaba. Al-Imam Bukhari ya yi babi a kan haka don ya nuna maka cewa ba wai zumunci kadai ba daga kan iyayenka, duk da cewa hadisin nan yana da rauni, shi yasa bai kawo shi a cikin Sahih al-Bukhari ba, sai kawo shi a cikin Al-Adabul Mufrad. Hadisin yana da rauni. Wannan hadisi da muka karanta, zadallahu fi umriki, na'am, Allah yana kari ma rayuwar musulmi, yana kari ma rayuwar musulmi a dalilin sada zumunci. Idan aka ce za a kara maka tsawon rai saboda ka sada zumunci, to biyayya ga iyayenka shi yafi dacewa a ce an sa maka albarka a rayuwarka fiye da ma sada zumunci, domin biyayya ga iyayenka yana gaba da sada zumunci. Hadisin yana cikin littafin nan, sai mun kawo gare shi za mu yi magana insha Allahu akan abin da ake nufi da ƙara tsawon rai, me malamai suka fahimta a kai. Allah ya sa albarka cikin abubuwan da muka faɗa. Allah maɗaukaki ya gafarta mana kuskure da yawa. Wannan yace yana tambaya, ina da yara sai mahaifiyata ta ce in ba ta ɗaya, to amma saboda ba muna zaune a gari ɗaya ba, a can inda take garin ba makarantar Islamiyya, ba boko, gudun yadda yaron zai taso ba karatu sai na hana. Ina da laifi har ma kana tambaya? Wato abin da ya shafi haka, yana da kyau mu fahimci wannan karatu da kyau. Wani mutum ya taso musamman ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, mun karanta wannan hadisi da zunna, shine hadisi na 19, kuma shine hadisi na 13 a littafin Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Bukhari ya maimaita shi, ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, yace na taho dan in maka mubaya'a akan in yi hijira in dawo gare ka, amma na bar iyaye na suna kuka. Ka gani mutum ya shiga saka mai wuya kenan. In ya zauna da iyayensa zai samu ilimin addini? Mu fahimci wannan hadisi da kyau. In ya zauna a inda iyayensu suke, ba zai samu ilimin addini ba, ba zai samu tarbiyyar musulunci ba, ba zai samu kusantar manzon Allah ba, ba zai samu yin sallah tare da Annabi Muhammad ba. Ka auna da wannan tambayar da aka yi, uwa tana neman yaro, inda za ka zauna da yaron babu islamiyya, babu tarbiyyar musulunci, babu karatun boko, ko shi wancan karatun ma ba na islamiyyar zamani ba ne, karatun malamin shi ne Annabi Muhammad. Ya zo ya tambaye manzon Allah, ya ce ina so in hijira in dawo, wato ina so in zo in shiga makarantarka. Sai manzon Allah ya tambaye shi, ya gaya masa da bakinsa, ya ce taraktu abawayya yabkiya, na bar iyayena suna kuka. Sai manzon Allah ya ce irji ilayhima, ka koma ga iyayen, fa abhikhuma, ka sa su yi dariya kama abkaytuhuma, kamar yadda ka sa su kai kuka. Kaga manzon Allah bai ce koma gare su ka zauna da su ba, ya san zai koma cikin hadari na jahilci da kuma bata da rashin samun rago na kusantar manzon Allah. Saboda haka manzon Allah bai ce je ka zauna da su ba, a'a, yake je ka yi kokarin faranta ransu. Ashe matsalar tana ga ainihin yanda mutum ya gamsar da iyayen. Don haka babban abu shine ya zama kana kokari bin hanyoyi na yadda zaka gamsar da ita mahaifiyar game da muhimmancin ilimi da tarbiyyar wannan yaro, da aibu da zai samu in ya zauna a wannan, ya zauna a wannan kauye, da irin canjin zamani da aka samu in su a zamanin su tarbiya bata baci ba, yanzu wannan zamani daban ne. Saboda haka akwai bukatar yaro ya samu karatu, yaro ya samu na islamiyya da na zamani, har Allah ya kai lokacin da za ta yarda, sannan ka dau yaron ka dawo da shi. Don haka manzo Allah ya ce ka koma sai ka sa sun yi dariya, sannan ka dawo. Kaga sai ka gamsar da su kafin ka dawo, in ba su gamsu ba fa zauna a can. Mun samu amsa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تصل علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.